yanzu aka dai ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya kana da makarantu da asibitoci da galibin kamfanoni masu zaman kansu sun kasance a rufe a birni da kewayen Kano. Haka zalika zirga-zirgar jama'a ta takaita musamman a yankunan da bankuna ke gudanar da hada-hadarsu. Tunda jami'an kungiyar kwadago a nan Kano suka yaba da yadda ma'aikatan a kowane mataki suka bi umarnin kungiyar na ƙasa. Kamar Kabiru Adomin Jibir shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ta NLC.
Ba a taba ma yajin aiki wanda aka samu kyakkyawar biyayya irin wannan ba. Dalili ko shine duka kungiyoyin kwadago guda uku da na NLC da TUC da ULC a wannan karan sun zo sun tafi da murya daya. Duka waɗannan kungiyoyi sun zo a guri daya, sun samu compliance daga rahotannin da muka samu da kuma yanda muka zagaya, kuma muna godiya ga ma'aikata, muna kuma fatan su ci gaba da zama a gidajensu har sai sun ji daga gare mu.
Yajin aikin gargadin na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke tsaka da matsin tsadar rayuwa. Al'amarin da ya sanya masu kula da al'amura ke ganin matakin zai kara jefa rayuwar jama'a cikin karin garari.
Mu ma ba wai a san ranmu ake tafiya yajin aiki ba. Yajin aiki shine makami na ƙarshe ga kowane shugaban kungiyar kwadago. Kuma duk lokacin da aka tafi yana la'akari da irin waɗannan abubuwan ba a san ransa ba. Shi yasa ma muka bada wa'adi na kwana 14 domin hankalin gwamnatin tarayya ya dawo. Shi kansa tattaunawar da ake yi ne aka ce an dakatar da shi har illa masha Allah. Muka ce ya kamata a dawo a ci gaba saboda ma'aikatan Najeriya sun yi hakuri kimanin shekara 2 ya cancanta a ce an yi abin nan amma ba a yi ba.
A jihar Jigawa ma ofisoshin gwamnatin tarayya da na jihar sun kasance a rufe yayin da hada-hadar bankuna ta tsaya cik baya ga tsayawar harkokin koyo da koyarwa a makarantun jihar. Wasu daga cikin masu shari kan al'amuran yau da kullum na ganin kamata yayi kungiyar kwadagon ta matsa lamba ga gwamnatin tarayya kan bukatar kyautata tattalin arziki maimakon karawa ma'aikata albashi. To amma Comrade Aliyu Abubakar Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta kasar reshen jihar Kano na cewa
ba safai gwamnatin take ainihin jawo wakilan ma'aikata a matsayin su na ainihin shugabannin kungiyoyin kwadago shiga cikin harkokinta na gudanarwa ba, musamman kan al'amuran suka shafi tattalin arziki. Gani suke yi ainihin zagon kasa ma lasi musu, saboda daga cikin ainihin mambobin kungiyar kwadagon nan akwai waɗanda sun karantu sun nazarci abubuwa da yawa wanda suka shafi tattalin arziki, kuma ba sau ɗaya ba sabi ba ko a shafukan jaridu ko a hanyoyin sadarwa na intanet nan yanzu ainihin suna ba da ra'ayoyinsu su yi rubutu mai tsawo su nuna gwamnati irin abubuwan da ya kamata ta yi domin ta gyara tattalin arzikinta, amma ba la'akari take da shi ba. Saboda haka idan ma wani abin ya taso wanda ake buƙatar ainihin ƙwarewa, ba safai ake kirawo wakilan lebu su shigo ciki domin su ba da shawara ba, ko sun ba da shawara ba karɓa za a yi ba.
Jimlar naira 65,000 ne kungiyar kwadagon ta Najeriya ke muradin ya zama mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasar maimakon naira 18,000 da yanzu suke karɓa. Ko da yake har yanzu akwai wasu daga cikin jihohin ƙasar da ba sa iya biyan hakan fiye da shekaru 5 bayan amincewa da naira 18,000 ɗin a matsayin mafi ƙarancin albashi ga ma'aikacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.